الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة يوم شهر يوم رمضان هجرة من دون الله صلى الله عليه وسلم شكرا دول أبي خلال ثلاثين دبيار إن شاء الله تعالى ذامو تشيقب دكاراتو كمريد أكسابة a wannan masallaci ko muna karatu a cikin suratul ma'ida muna fatan Allah subhanahu wataala ya bamu dacewa kafin fara karatu ba karanta tambayoyi insha Allah ta'ala mai tambayar nan yana cewa bayan yin addu'a yana tambayar cewa ya shiga itikafi ne cikin wani masallaci wanda kuma ba a jam'i na sallan qiyamul layl amma kuma ko wani ji masallaci gefen wannan masallacin wanda shi kuma ana jami'i ya halatta ya fita daga masallacin da yake itikafi ya tafi wancan masallacin don ya bi jami'i bai halatta ba saboda asalin masallaci idan mutum ya shige shi da niyyar itikafi to zai lazimci masallacin ne babu wani abu da zai fidda shi sai larurar da ta zama babu makawa kuma sannan sallan jami'i a qiyamul layl ba dole bane idan an yi dai fa lillahi alhamdu an samu ƙarfafa juna da kuma jama'a amma lokacin da yake itikafi yana masallaci sai ta yin sallolinsa shi kadai karatun alkur'aninsa da sauran dukkan wasu abubuwa da Allah ya hore masa na yin ibada don haka babu buƙatar ya je wani masallaci kuma wai don ana yin jami'i a can sannan in an gama ya sake dawowa masallacin da yake itikafi wannan yana kai shi ga ya bata ma itikafinsa saboda tafiya da lizimtan masallaci da zama a cikin masallacin a kuma wani lokaci keɓantacce shine ibada ta itikafi wato ita ce wata ibada keɓantacciya da ake yin ta a guri keɓantacce shine masallaci sannan kuma a lokaci keɓantacce shine ya kwanakin da mutum ya dauka cewa zai yi itikafi don haka zai ci gaba da zama a wannan masallacin da yake itikafi mai tambaya na gaba ya ce yana tambaya ne menene matsayin Yazid dan Muawiya rahimahullahu ta'ala a musulunci bai ta rahimahullahu ta'ala ne rahimahullahu ta'ala yace menene matsayin Yazid dan Muawiya a musulunci kuma yaya ya gudanar da mulkin sa ga ahlul bait wannan ita ce tambayar sa abin da yasa aka karanta wannan tambayar shine misali yanzu idan yana son tarihin Yazid ibn Muawiya zai dauko lokaci mai yawa rahimahullahu ta'ala sannan idan yana bukatan ya sani ne ta dai mu muna jawo hankalinsa cewa wani mutum daga cikin magabata yana so ya san shi kuma ya san mulkinsa a Najeriyancansa na yanzu shi yake kuma tambayan wannan tambaya din ba mamaki ko wasu shubuha yake ko wani abu da yake da shi a ransa game da shi wancan to wancan dai ya riga ya rasu dukkan mutanen kirki suna yabonsa sannan ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan ba ma Yazid ibn Muawiya rahimahullahu ta'ala ba sahabbai gaba ɗayansu suna iya yin kuskure suna iya yin daidai sai dai mafi yawan daidai ne su yi kuskuren yawa saboda haka wani zaka ji in zai tambaya ma shi ko akan Abu Bakar ko Umar radiyallahu ta'ala anhu zai wani akan Ali zai wasu sun kyamaci Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu wasu kuma sun wuce gona da iri a cikin haƙƙinsa radiyallahu ta'ala anhu to duk irin wannan abubuwan shubuhat ne kuma za ka ga daga zaran ka karanta lafazin ko da tambaya mutum ya rubuta a rubuta da Hausa za ka ga lafazin rubuce-rubucensa suna nuna cewa yana buƙatan karatu a addinin musulunci yana buƙatan ya karanta addinin musulunci kuma ya san wajibabbun abubuwa na farko ya tabbatar da tauhidi a cikin zuciyarsa kadaita Allah wannan shi fi muhimmanci kuma ya raya lokutansa wajen karanta tauhidi da sanin tauhidi da masail fiqhiyya sanin menene matsalolin addini fiqhu a in yayi kaza sallarsa ya za ta yi ta gyaru ya koyi karatun alqur'ani yana karanta fatiha a sallah babu matsaloli domin sallar sa ta karbu. Wannan sune muhimmai a cikin rayuwar al'ummar musulmai. Fir'auna ma bai kamata ka tambayi mutum Fir'auna ma tukuna ya mulkin sa yake wa ka ji munin sa, saboda Allah ba zai tambaye ka wannan ba ta shi alkiyama. Allah ba zai tambaye ka labarin Yazid ibn Muawiya radiyallahu ta'ala rahimahullahu ta'ala ran ta shi alkiyama, ba za ka tambaye ka ba. Zaka samu wanda yake irin wannan tambayan yana da matsaloli da yawa a cikin tauhidi, bai san abubuwa da yawa a cikin harka ta addini, bai san abubuwa da yawa ba. Karatun alqur'ani sai kai mamaki. In za a tambaye ka izo nawa ya haddace, masu yawa wannan tambayoyin sai kai mamaki, ka haddace komai da yawa, mafi yawa haka ne. To wannan abubuwan da mutum ya shine wajibi akan abubuwan da suke so su sani. Abin da ya kamata ka sani shine tauhidi, kadaita Allah subhanahu wa ta'ala, shirka don ka nisance ta, sannan ayyuka wanda suke na kwarai. Wannan su ne maimakon a tsaya ana ta karanto tarihin abuna. Da wa'innan su suka fi da a cikin Ramadan sai mu sa tarihin Muawiya ko tarihin Yazid ibn Muawiya rahimahullahu ta'ala kullum aitai, amma sai aka dauko alqur'ani aka ce a fahimce shi, a karanta shi a abuna. Za ka kai ma dauki qur'ani ka karanta, ya fi ma sauki wallahu ta'ala. Wannan mai tambayan kuma yana tambaya ne shi ma bayan yayi addu'a, yace yana tambaya mutum ne yana da dabi'u masu kyawu da halaye masu kyawu, wadda hakan har yana iya sa wani in ya ga dabi'u masu kyawu din yayi sha'awa, yakan ce inni uhibbuka fillah, saboda haka ya so shi saboda wannan kyawawan dabi'u. To sai kuma ga wata mace ita ma tana da dabi'u masu kyawu, tana da kyawawan hali da kula da addini, to wai ita ma zai iya gaya mata wannan magana din inni uhibbuki fillah, kuma sai wai yana jin tsoron in ya gaya mata kar ta dauka da wata manufa. Dama ai daga tambayar ka, daga karanta tambayar ka, mu mun dauka da wata manufa balle ita. Saboda haka mun dauka da wata manufa balle ita da zaka je ka gaya mata. Mu da baka gaya mana ba ma kamar wannan tambayar mun dauka da wata manufa. Saboda haka ya halatta mutum zai ce, amma malamai sun yi magana akan cewa ana iya gaya wa wata jinsi inni uhibbuki fillah, ko kuma ana iya ce mata assalamu alaikum wa rahmatullah, kamar yadda in ka zo ka samu maza suna zazzaune za ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah, mata ba ka zo ka ce musu assalamu alaikum wa rahmatullah sai ka wuce da cewa inni uhibbuki fillah. Duka wannan malamai sun yi magana akan su, suka ce in mata ne ya halatta a yi musu sallama, in akwai bukatan sun tare hanya za a wuce, za a ce assalamu alaikum wa rahmatullah don su gane cewa ga wani ya zo wucewa namiji, sai su buɗa. Ko kuma ko a duhun dare, ko kuma idan mutum ya zo zai hurga, tunda namiji ne wanda bata san shi ba zai iya razanar da ita, alhali kuma yar uwarsa ce musulma, to ya zo zai hurga tana tafiya a hanya, shi yana so ya wuce ta saboda sabanin tafiya irin tasu da tasa, shi sauri yake zai wuce, anan ma an ce zai ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai ya wuce, saboda su samu nutsuwa lokacin da ya musu sallama. Haka ma idan ta zo wurgawa, ya zo wurgawa tun daga nesa tana tahowa, shi ma yana tahowa, zai wuce. Asali ita dama ya kamata ta koma jikin bango karshen hanya, wannan shine sunna a tafiyarta, ta koma jikin bango lokacin da suke wucewa. To in ta koma jikin bango ta yadda akwai nisa sosai tsakanin su, in bai mata sallama ba babu damuwa, amma in ba nisa sosai a tsakanin su, to da su samu aminci kar ta dauka mai taho wannan mungu ne, zai iya cewa assalamu alaikum wa rahmatullah. Amma mata suna zaune kawai a keɓe, mutum ya zo wuce ya biyo ta gunce sai assalamu alaikum wa rahmatullah, wasu ma da bakin karhanta haka. Amma in maza ne an so mutum ya biyo gunce sai assalamu alaikum wa rahmatullah. Wannan abin da shari'a take kenan. Sai suka ce akwai shubuha cikin cewa inni uhibbuki fillah, idan mutumin yana son dabi'unta da nufin ko sai ya ji sha'awan ko ya aure ta, to wannan zai iya gaya mata ya ce inni uhibbuki fillah, domin duk wanda ya ce wa mace inni uhibbuki fillah, to duk abin da ta fassara yayi daidai. Yawa in ya ce inni uhibbuki fillah, sai ta ce shi wannan dama so na yake kuma son ma don Allah, ai shi kenan kawai. Ahabbaka Allahu alladhi ahbabtani fi, saboda ga yin sabon nan kenan. Don haka inni uhibbuki fillah, suka ce in mutum yana da sha'awan auren mace saboda dabi'unta, zai iya gaya mata inni uhibbuki fillah. Amma in ya san shi ne dabi'unta ba ta ji shi, amma lallai ba ta bijiro masa a rai cewa yana sha'awan ya aure ta ba, ko kuma dare wasu dalilai da za su sa ba aurenta zai yi ba, to kada ya ce mata inni uhibbuki fillah. Saboda ba ma maganan irin wannan inni uhibbuki fillah ba, kallo kawai idan yana yawan canjawa ga mace tana iya dauka cewa wane yana son ta, kamar yadda shi ma in tana kallon sa yana iya dauka cewa tana son sa. Sai daga ga wani yana kasabiya yana tsalle tsalle haka wani abin ka kasa gane menene, wataƙila ma wacan kallon da ta yi na bayan su take kallo ba shi ba. Wallahu ta'ala alam. Saboda haka kar mutum ya yaudari kansa, in ka tabbatar kallon naka ake kafin nan ka yi abin da ya dace. Na ƙarshe yace tambayarsa, tambayar da yake da ita ita ce shine, bayan ya yi addu'a shi ma yana sallolin nafila da daddare, ya tashi kai da daddare, maganan ga sallolin nafila ga karatun Al-Qur'ani, yace wanne yafi yayi a ganin sa, karatun Al-Qur'ani ya kamata ya yi ko kuma sallolin nafila? Inda da daddare ne mutum ya tashi gaskiya, sallolin nafila shi yafi. So dukkan nassosin Al-Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aikinsa suna nuna salloli yake. Sai dai in mutum ya samu damar karanta Al-Qur'ani a cikin nafila, shi wannan alkhairi bisa alkhairi, domin nafila za a yi ta dama dole da karatun Al-Qur'ani. Abinda nake nufi shi ne, maimakon zai yi izu biyu sai ga cewa bari ya yi su a cikin nafila, wannan yana da kyau. Ko da ya kai shi ga buɗe Al-Qur'ani inda ya haddace wuraren, zai iya buɗe Al-Qur'ani yana karatu, yayi karatu, yayi rukui, ya dawo, ya ci gaba daga inda ya tsaya, yayi rukui, ya dawo, ya ci gaba daga inda ya tsaya. Wannan shi fi alkhairi akan karatun Al-Qur'ani maimakon sallan nafila, in dai a cikin dare ne karanta Al-Qur'anin a cikin nafila shi yafi. Amma idan mutum yayi nafilin sai kuma yaji cewa yanzu ya gaji da yin salloli, bari kuma ya karanta Al-Qur'ani, yana daga kwance yana cikin karatun Al-Qur'ani, ko bai bude musa ba, ya haddace ko yana da haddan Al-Qur'ani, ko yana da haddan wasu gurare da yake so ya karanta, ko yawan muraja'a. Yawan muraja'a a cikin sallah yana ƙara ƙarfin haddaci. Amma idan ya gaji da yin salloli sai ga yana daga kwance, bari ya ci gaba da karatun Al-Qur'ani, wannan fa lillahi alhamdu, yayi haka bayan yayi salloli. Amma da daddare an fito a raya shi da salloli, wallahu ta'ala a'lam. Insha Allah ta'ala wannan su ne tambayoyi wanda aka samu damar karanta su a yanzu, da kuma abinda aka bayyana na an so su yin akan su. In sha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu a cikin suratul ma'ida kamar yadda aka saba, ayata na mun tsaya ayata 96. In sha Allah ta'ala za a tashi kan ayata 97. Muna fatan Allah ya bamu dacewa. Na
جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون.
الله سبحانه وتعالى بأن يأي مغنى أكن صوب البحر فروتانا dabbobin da suke cikin ruwa Allah ya halatta, farauta na doron ƙasa Allah ya haramta. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce idan za a yanka fansa na abinda aka yi farauta, mai ihrami ne farauta, ana so a yanka a can garin harami wato cikin Makka. To shine Allah subhanahu wa ta'ala yake so ya nuna wa mutane matsayin Ka'aba da kuma garin Makka. Allah ta ja'ala Allahul Ka'bata al-baytal harama qiyaman lin-nas. Allah ya sanya Ka'aba al-baytal haram daki mai alhurma qiyaman lin-nas, wato guri ne wanda yake kariya ga mutane, sannan kuma gurin tsayuwa ga mutane, sannan makoma ga mutane kamar masubat masabatan lin-nas, makoma ga mutane, sannan guri ne wanda hankalin mutane musulmai yake karkasa gare shi. Al-Ka'aba, in mutum ya je gindin Ka'aba, yana wani guri wanda ya fi soyuwa a gurin Allah a doron ƙasa gaba ɗaya. Babu inda ya kai gindin Ka'aba soyuwa a gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan kewayen masallacin Ka'aba, sannan kewayen garin hududul haram na Makka, sannan sai Madina, masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan kewayen haramin Madina. Wannan gurare guda biyu su ne biqa'ul mutahhara, wanda suka fi kowanne daraja, babu inda Allah yake so kaman su a doron ƙasa gaba ɗaya. To sannan fa'ida ce ga mutane samar da Ka'aba a doron ƙasa. Shi yasa duk lokacin da Ka'aba ta zo ƙarshe aka ce babu ita a bayan ƙasa, to maganar mutane kuma Allah baya buƙatansa, ko da aikin ƙwarai ne, ba za ma a samu aikin ƙwarai a wannan lokacin ba. Lokacin da zuwai ƙatayin zai zo rajul min al-habasha, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, zai zo ya hadimu Ka'aba ya qata'u hajaran hajaran, zai zo ya rusa ɗakin Ka'aba, zai rusa ta dutse bayan dutse, haka zai rinka biyana rurrusa ta. Wasu malamai suka ce dab da zai rusa ɗakin Ka'aba ɗin sai Allah ya ɗaga ta sama, sai ya tafi da ita, shikenan. To daga nan ba za a sake karɓan aikin wani ba. Don haka zaman Ka'aba a doron ƙasa alheri ne ga al'umma a bayan ƙasa. In dai suna rayuwa alhali Ka'aba tana nan a doron ƙasa. Don haka Allah subhanahu wataala ya ce muhimmancin Ka'aba kenan. Sannan wa shahrul harama, da kuma wato wata mai alhurma. Allah subhanahu wataala ya sanya wasu watanni suka zama watanni masu alhurma, su ne kamar misali Zulqa'ada da Zulhijja da Al-Muharram da Rajab. Wa'innan watanni guda huɗu arba'atun hurum, Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Watanni masu al-hurma su ne wa'innan guda uku ne, guda uku a jere, duk da cewa biyu suna ƙarshen wannan shekara, ɗaya yana farkon ɗaya shekara, sannan Rajab yana cikin tsakiyar shekara. Haka Zulqa'ada, Zulhijja, sannan Al-Muharram, sannan sai Rajab, Rajabul Mudhar. Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ya zamanto wa'innan watanni masu al-hurma wato daraja ne ga mutane da samun nutsuwa da abunan da kwanciyar hankali. Wal hadiya, haka nan hadiya su ma an sanya su ne don su zamanto aba wato riba ga mutane. Lokacin da mutane suka dau hadiya suka je suka yanka a harami, suka ciyar da miskinan harami, to za su samu riba na lada mai yawa a gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Wal qala'ida, hakanan dabbobin da aka rataya musu alamar cewa su din hadiya ne, duka innan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi su zamanto wato riba ga mutane a rayuwarsu ta duniya da lahira. Kuma ke zalika, Allah ya sanya wa'innan abubuwa ne na shari'a, li ta'lamu, domin ku san, anna Allaha, lalle Allah, ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, ya san abun da yake gudana cikin ƙasa da sama, a cikin sammai da ƙasa. Allah ya san duk abun da yake gudana, ya san kuma duk abun da yake zartarwa, ya san kuma abun da zai zama alkhairi gare ku, ya san abun da zai zama safanin haka. Wa anna Allaha, kuma lalle Allah alimun, masani ne bi kulli shay'in, da kowane abu. Babu wani abu a cikin ƙasa ko a cikin sammai face Allah subhanahu wata'ala ya san da shi, ya san abun da yake amfaninsa, ya san abun da yake rashin amfaninsa, in akwai rashin amfani. Don haka Allah ya ce, ilamu, ku sani ya ku mutane, anna Allah, lalle Allah shadidul iqab, mai tsananin uquba ne, mai tsananin kamu ya azabtar ne. Wa anna Allah, don haka ku ji tsoronsa, kar ku yi abun da Allah zai sa ya zamanto sakamakon abun uquba ne, domin Allah zai kama ku. Wa anna Allah, kuma ku sani, lalle Allah ghafurun, mai gafara ne, rahimun mai jin kai ga wanda duk suke tsoron Allah. Allah yana jin tausayin bayinsa, yana jin tausayin mu'minai a lahira, zai shirye da su zuwa shiga aljanna. Ghafurun mai gafara ne game da abin da ake aikatawa na zunubi, yana iya yafewa ya zama kaman ba a aikata ba. Amma Allah ya ce ku san matsayin manzo kuma sallallahu alaihi wasallam, ma 'ala ar-rasuli illa al-balagh, babu wani abu ga manzo illa kawai isar da sakon Allah. Allah ya aiko shi ne don ya isar da sako. In ya isar da sako ya gama aikinsa. Shari'a tana hannun Allah, wanda ya bi abinda manzo ya zo da shi to shikenan ya ci nasara duniyarsa da lahira. Wanda ya bi direwa abinda manzo ya zo da shi, manzo ba zai azabtar ba, Allah shi ne mai azabtarwa. Wallahu Allah ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun, Allah ya san abinda kuke bayyanawa ku yi shi a bayyane, ya san abinda kuke koyewa. Abinda yake cikin zukatan bayi ma suka koye, Allah ya san da shi. Aikin da suka fito fili suka yi, Allah ya san da shi. Don haka babu abinda yake buya ga Allah subhanahu wata'ala. La takhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama, babu abinda yake buya wa Allah subhanahu wata'ala ko a sama ne ko a ƙasa. Duka wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya sani. Allah ya ce kul ka biya musu, ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, la yastawi al-khabith wa at-tayyib, samsam mummuna bai taba zama daidai da kyakkyawa. Walau a'jabaka kasratul khabith, ko da kuwa mummunan yawansa ya baka mamaki, ga tarin mummuna da yawa sun cika guri, kyakkyawa kwaya daya ko kuma yan kadan ba za su taɓa zama daidai ba. Kyakkyawan nan su ne alkhairi, mummuna komin yawansa ba shi da amfani. Saboda haka mummunan abu ba shi da amfani duk yawansa, amma kyakkyawan abu shi ne mai amfani, kuma shi ake so, kuma shi ke managarci wanda zai kai ga mutane su samu tsira, ko shi kansa ya samu tsira, ko a samu amfani daga shi, al'umma gaba ɗaya su amfanu daga shi, in dai abu kyakkyawa ne. Amma mummuna duk yawansa bai amfanar da kowa, baya ma amfanar da kansa balle ya amfanar da wani. Shi yasa taron yawa marar amfani wani ba a kula da shi, taron dan abu kalilan ne amfani wannan ana kula da shi. Shi yasa kai aiki na kwarai ko dan kadan ne domin Allah shi yafi alkhairi kai aiki mai yawa wanda yake mummuna ko ba a yi shi domin Allah ba. Sannan kullum mutane waɗanda suke masu khabith, wato mutane miyagu duniyarsu, ba za su yi tasiri a kan mutane wanda suke na kwarai ba. Mutane na kwarai kullum suke da tasiri. Wa inna jundana lahumul zalimun, Allah subhanahu wa ta'ala ce rundunarmu su ne mutanen kwarai, kullum tabbas su ne masu yin rinjaye cikin abin da aka sa a gaba. Ba ta Allah subhanahu wa ta'ala ce ba sa yin dai al-khabith, khabith ne kawai kullum. Sannan kyakkyawa kuma a tsayin tsayin ne wanda yake mai kyawu, kuma Allah subhanahu wa ta'ala baya bukatan komai sai mai kyawu, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, inna Allah ta'ala tsayibun la yaqbalu illa tsayiban, Allah ya tsarkaka tsarkakakke ne shi, bai karban aiki sai tsarkakakke mai kyawu wanda yake kyakkyawan aiki. Wato kyakkyawan aiki bai zama daidai da mummunan aiki, kyakkyawan mutum bai zama daidai da mummunan mutum, ma'ana mai mummunan aiki. Mai kyakkyawan aiki a cikin mutane ba daidai yake da mai mummunan aiki ba. Allah ya fattaqullaha, ku ji tsoron Allah. Ya ulil albab, ya ku ba abu ta hankali, bugun hankali. Labib, ba za a ce masa aqil ba, labib shine mai bugun hankali, mai kula da abin da Allah yake faɗa yana aiki da shi. Saboda haka labib kenan, jam'in sa ulul albab, ma'abuta hankali mai zurfi, masu kula da abin da ake cewa su yi sannan kuma suke aikatawa. Don haka fattaqullaha, ku ji tsoron Allah. Ya ulul albab, ya ku ma'abuta zurfin hankali, la'allakum tuflihun, ko haka zai sa ku samu rabo, ku rabauta a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya sa mu samu rabo. Na'am.
Ya ayyuhallazina amanu la tas'alu an ashya'a in tubda lakum tasukkum wa in tas'alu anha hina yunazzalu al-Qur'an tubda lakum 'afa Allahu anha والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين.
الله سبحانه وتعالى يتي يا أيها الذين آمنوا يا قوات النسكي إيماني لا تسألوا عن أشياء kar ku ce za ku rinka tambaya game da abubuwa duk abin da mutum yake so ko yayi tambaya. In mutum zai tambaya, yayi tambaya akan harkar da ta shafi addinin sa, ya zai yi gyara, ko kuma wani abu da ya shafi abun da ya shafi ibadar sa, ko kuma yayi tambaya don nusantar da wayansu. Wataƙila ga taron jama'a nan akwai wani abu da suke yi wanda bai dace ba, kuma sannan masu wa'azi ba su faɗa ba, to sai yayi tambaya don tunatar da mai wa'azi ko kuma don zaburar da mai wa'azi yayi magana akan wannan matsala ne a taron jama'a. In yayi wannan tambaya da irin wannan, wannan babu laifi a cikin haka. Amma kirkiro tambaya haka kawai wacce ba ta da amfani a rayuwarmu, ko kuma tambaya ta kure, ko kuma tambaya wacce take yin wani tashiyafi, wannan gaba ɗaya karfi yawai wannan. Wannan ya faru lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau minbari yake gaya wa sahabbai, yau din nan ya ga wuta, ya ga aljanna, ya ga alkhairi, ya ga sharri. Bai ga alkhairi tsantsa ba, irin misalin abun da ya gani lokacin da ya ga aljanna. Bai ga sharri tsantsa ba, irin misalin abun da ya gani lokacin da ya ga gidan wuta. Sai sahabbai za su yi tambaya, yace kai a inda nake tsaye din nan, ku tambaye ni duk abun da kuke so, wallahi sai na ba ku ansa da izinin Allah. Saboda haka suka kama tambayoyi, sai wani ya zo ya ce, wato yawan tambayansu da bijirowa akan tambaya har ta sa ya nuna kamar ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dan baci. Da haka ya ce, ku tambaye ni wallahi duk abun da kuka tambaye ni zan ba da ansa. Da haka sai wani ya tashi ya ce, man abi ya rasulullah, waye babana? Alhali tun a jahiliya aka haife shi babansa ya mutu, ba san ma babansa ba, amma saboda yayi tambaya ya ji cewa sai an gaya masa waye babansa, ya ce, man abi, ya ce, waye babana? Sai ya ce, babanka shi ne Azim, babanka ya kira sunan baban nasa shi ne wannan. Wani ya zo ya ce, aina abi, ina babana yake? Yanzu haka. Babansa ina yake? A wuce yake ko a aljanna yake nufi? Lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara ansa irin wa'innan tambayoyi, sai Umar radiyallahu ta'ala anhu ya ga cewa kara faro abun da yawa, sai ya tashi ya ce, radina billahi rabban wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan, mun yarda da cewa Allah shine Allah wanda ya dace a bauta masa, mun yarda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne, bawan Allah ne, manzon Allah ne. Ya ce, ya rasulallah, ayi haƙuri kar ayi abun nan. Sannan Umar radiyallahu ta'ala anhu da ya faɗi irin wannan kalmomi, sai mutane suka daina tambayoyi. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsaye, yana jiran ko wani zai tambaye shi. Wannan ke nuna tambaya shine sai Allah subhanahu wataala ya sauko da wannan aya. Allah ya ce, ya ayyuhallazina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani, la tasalu an ashiya, kar ku tsaya kuna yawaita tambayoyi akan abun da bai ci ba, bai sha ba, akan abun da bai dace a tambaya ba, akan abun da bai da wani amfani. In tubuda lakum tasu'uku, in kun tambaya aka yi muku bayani, tasu'ukum zai bata muku rai. Yanzu misali mutum ya tambaya waye babansa, ko ina babansa yake, in aka ce babansa yana gidan wuta, zai ji daɗi? Ba zai ji daɗi ba. Saboda la tasalu an ashiya, kar ku yawaita tambayoyi akan abubuwa. In tubuda lakum tasu'ukum, in aka bayyana muku maganar abinda kuka tambaya din, zai bata muku rai. Wa in tasalu anha hina yunazzalu alquran tubuda lakum, idan kuma kuka ce za ku yi tambaya, kuka tambayi wasu abubuwa lokacin da Allah yake saukar da alqurani, lokacin da ake saukar da alqurani, tubuda lakum, to ba za a fasa ba, za a ba ku bayani. In dai kun yi tambaya, to Allah zai ba ku bayani. Don haka kar ku yi wannan. Allah ta afa Allahu anha, Allah yayi afwa game da abunda ya riga ya gabata. Sannan Allah ya yi afuwa game da tambayoyin da kuka yi wanda bai dace a ce kun yi tambaya ba. Sannan sahabbai sun damu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya yi fushi, sai Allah subhanahu wataala ya ce, afallahu anha, wannan tambayoyin da kuka yi ta yi, kuke yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, har kuka ganin kamar ranku ya baci, har Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu yake cewa rabina billahi rabban wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan to afa Allahu anha, Allah ya yabe yayi afwa amma kar ku saki. Wallahu ghafurun halim, Allah mai zafara ne kuma halimu mai tsananin hakuri. Haka Allah yayi hakuri ga da dabi'un kuma sannan yayi ce kuma dama shi mai gafara ne. Allah sai kadi sa'alaha qaumun min qablikum, haƙiƙa manzagunan mutane kafin ku sun yi ta yin tambayoyi. Sun ma asbahu biha kafirin, sannan sai suka wayi gari kuma suka kafircewa abinda suka yi tambaya a kanta. Mutum sai ya yi tambaya, in an masa bayani kuma alhali bai gamsu da abin da aka yi masa tambaya, da ya yi tambaya aka ba shi ansa ba, daga nan kuma ya shiga halaka kenan. Ya shiga halaka da zaran mutum ya yi tambaya aka ba shi bayanin hukunci. In ya zaɓi wani abu na son ransa saɓanin wannan abu da aka bayyana masa da ilimi, to shikenan ya shiga hatsari. To shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake mutane kafin ku sun yi tambayoyi, da aka ba su ansan tambayoyinsu sunna asbahu biha kafirin, sai kuma suka wayi gari suka bijire wa innan abin da aka ba su ansa ɗin maimakon su yi aiki da su. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace daga cikin abin da ya halakar da, a ma'anar hadisinsa, daga cikin abin da ya halakar da al'ummomi kafin ku shine yawan tambayoyinsu ga annabawansu. Suna yawan tambayoyi ga annabawa, sai wannan tambayi wannan tambayi wannan, ba shine abin da ya halakar da mutane Annabi Musa alayhi salam ba. Inna Allah ya'murukum an tadhbahu al-baqara qalu atattakhiduna huzwa qala a'udhu billahi an akuna min al-jahili qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi, aka gaya musu. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha, aka gaya musu. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya inna al-baqara tashabaha alayna. To duk irin wannan tambayoyi, gwargwadon tambaya idan ana saukar da wahayi, to Allah zai saukar da wahayi ya bada ansa. Karshenta sai a zo gurin da mutum ba zai iya ɗaukar aiki ba, ba zai iya aiki ba kuma an bada ansa. In ku aka bada ansa, to dole a yi aiki. Kuma an zo gurin da ba za a iya aiki ba, to an fada cikin hatsari ce. Don haka wannan shine abin da ya faru ga al'ummomin da suka gabata. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma ja'alallahu min bahira,
ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin walakinna alladhina kafaru yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba wa aktharuhum la ya'qilun. Wa idha qila lahum
zaman a lokacin jahiliya, Larabawa sai suka yi wasu camfe-camfe da tsare-tsare, suka ɗau tsarin bauta suka ɗora a wannan abubuwan. Abu kaza yana faruwa in kaza ya faru, dabba da suke iyo sai su canfa ta su sa mata suna, su rinka neman sa'a, ko kuma duk wanda ya hauta zai shiga cikin kaza, ko duk wanda ya ci nama. Wata dabban kuma su ce mata ba za su ci namanta ba, sai dai maza za su ci, saboda wasu abubuwa da suka yi. Shine suke ambatonsu, akwai bahira a cikin raƙuma, akwai sa'iba a cikin raƙuma, akwai wasila a cikin raƙuma. Wasu malamai kuma suka ce wasila ana iya samun ta a cikin raƙuma ko kuma a cikin tufafi. Shine Allah subhanahu wa ta'ala, akwai ham a cikin raƙuma, namijin raƙumi mai irin sifar da suka ambata. To shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma ja'ala Allahu min bahirati, Allah bai sanya wani abu a cikin raƙuma wanda ya ambace shi bahira cewa a yi wannan abin da ake yi da shi ba. Al-bahira kamar yadda malamai suka bayyana shine raƙuma ce ta mace wacce Imam Shawkani rahimahullahu ta'ala ya ce yana iya zama raƙumi na miji, a wani kaulin shine wanda aka bar shi ya rinka yawo a jeji kawai ba makiyayi, shi da kansa kawai yake kiwo, ba a sa wani ya kiwonsa, shine al-bahira ko kuma bahira.
wasu malamai ko suka ce a'a Imam Shawkani dai rahimahullahu ta'ala ya ambata Bahira shine raquma ta mace wacce ta haifi ƴaƴa biyar wadda biyar din gaba ɗaya su a jere mata ne zalla ko kuma ta haifi hudu mata zalla na biyar din sai ta haifi namiji to namijin shine Bahira ba uwar da ta haifa din ba wasu kuma suka ce a'a Bahira kamar da Imam Shawkani da duk ya faɗa Imam Ibn Kathir ya ambaci sashi a cikin su Bahira ita ce raqumar da wato wannan namijin idan aka zo ya zama Bahira wato na biyar a aihuwa amma namiji duk ran da aka yanka shi mata ba za su ci namansa ba sai dai maza ne kawai za su ci in mata suka ce akwai matsala wannan a champion su kenan ko kuma idan ta haifi hudu na biyar din ma sai ta hudun gaba ɗayan su mata zalla na biyar din sai ta haifi ta mace ha yanzu ta jera biyar mata kenan to wannan ta mace da ta haifa akan yanka kunnanta idan aka yanki kunnan ake ce mata Bahira wannan yake nuna cewa ba za a hau doron bayanta ba shi ma in namiji ne ba za a hau doron bayanta ba sai dai haka kawai za a rinka duk wanda ya hau bayan wannan raqumar ko wannan raqumin to ya haɗu da matsala a rayuwa in ji su amma saboda haka sannan sai a yanke kunnen sai a tsaga wani gefe na kunnensa wanda shi ne shaida kowa ya ga wannan tsagon kunnen ya san cewa Bahira ne wannan Bahira ne ba a hawa bayansa ko kai kai ka gan shi a wani guri in ka ga kunnensa to ba za ka hau bayan ba a wancan lokaci haka suke yi ko kuma Bahira shi ne wanda ya haifi raqumar da ta haifi ƴaƴa biyu mata sannan na ukun sai zamanto namiji wannan shine Bahira a bisa sabanin kauluka da malamai suka ambata dama harkar da dama jahiliya ce dole a rinka samun sabani wajen kiran wannan shine Bahira wancan ba ce wancan shine Bahira wancan su ce wancan shine Bahira amma gaskiya guda daya kai tsaye ne kawai da an kira masa suna sunan kenan wala sa'ibatin sa'iba sa'ib in namiji ne shine raqumin da ya aiki ƴaƴa goma wato shi ne ya rinka ba wa matan raquma ciki har suka haifi ƴaƴa goma a jere wannan sunansa sa'iba sai a ce to a wannan ya zamanto kawai na gumaka ne ba a hawa bayansa ita kuma Bahira ita ma nononta ba wani mutum da ya isa ya sha nono ko ya je ya tatsi nono a nonon na gumaka ne dan kullun za a ga Bahira in tayi wannan aihuwan daga nan sai a kita tsan nononta sai nonon ta zama ya cika sosai amma ba wanda zai tatsa ba wanda zai tatsa ya sha in an ce dir'uha ga nonon ta nan a je a kama ta za a ce a na gumaka ne ai Bahira ce wannan ba a hawa bayan ta sannan kuma ba a tatsan nonon ta wani mutum ya sha wani mutum ta zama ta gumaka gumaka kuma sassaka zuwa ka yaka ne ana bauta musu saboda haka harka ce kawai ta jahiliya wala sa'iba haka ma sa'ib shi ma ba mai hawa doronsa saboda ya haifi ƴaƴa goma wai suka ce ƴaƴa goma duk su zama jinsi guda mata zalla ko kuma maza zalla shi ya bada wannan cikin daga sulubinsa aka rinka haifa wato kula da shi ake yi shi ya barbari wannan ko abunan tamitin raquma guda daya ko kuma matan raqumai daban-daban amma dai shi ya barbare su babu wani wanda ya barbare su ya ba wacce ciki ba wacce ciki duk suka rinka haifan jinsi guda mai ta wannan ta haifa wannan ma mai ta wannan ma mai ta har guda goma wannan ya zama sa'ib cikai wannan ba mai hawa doronsa sannan kuma ya zama na gumaka wala wasilatin ko kuma wasila wasila malamai suka ce naqa wacce ta haifi ƴaƴa biyu mata a jere ƴaƴa biyu ta haifi ƴaƴa mace ta saki haifan ƴaƴa mace malamai suka ce a mafi yawa wasila ya fi tafiya cikin tumaki ita ce wacce ta haifi ƴaƴa bakwai zalla mata ƴaƴa bakwai zalla mata ta haifi tinkiya in ta yi ciki ma ta saki haifan tinkiya in ta yi ciki ma ta saki haifan tinkiya to ta haifi ƴaƴa mata wato zalla har guda bakwai ta zama wasila saboda haka tana sadar da dukkan wanda yake da alaka da ita zuwa ga gumaka wai gumakan ma da aka sassaka aka aje dan su dabba ko ta sake sadar da wasu zuwa gare shi wala hamil ko kuma ham hami shine raqumi wanda da aka haife shi sai ya zo da wata sifa irin wanda su suka san wannan sifa ne, ya ce wannan hami ne, so da haka an aje shi ba mai hawa bayansa ba mai cin namansa, shi na gumaka ne. In yana nan a garke, garken ba zai samu matsala ba, so da haka shi wannan mai kariya ne ga garken raƙuman da ake abun nan kullum. Haka yake kawai, sai ga yana ta duniya ba za a yanka ba. Yawanci masu kiwon dabbobi sukan samu irin wannan matsaloli a jeji, sai in Allah ya sa wa'azi ya je gare su. Amma yawanci masu kiwon dabbobi yawanci sukan iya fadawa cikin shirka ba tare da sun ankara ba. Sai a ce idan wata dabba wacce take da ko digo-digon baki, ko kuma wacce take da baki a idanuwanta, sannan tana da baki a doyin bayanta, sannan tana da baki a kan nononta zuwa duguwarta, tinkiya ko saniya, a tsika kawai abinan ko nawa za ka saye ta a garken makiyayi a can jeji, ba zai taɓa sayar ma ba. Ita wannan ta rinka zama kenan saboda amfaninta ga garke. Wannan camfi ne, bai dace ba. Saboda haka makiyaya sukan yi irin wannan, wannan ya samu asali tun jahiliya lokacin Laraba haka suke yi. Saboda haka idan an samu makiyaya ko yanzu a jeji, in dai ba Allah ya kaddara wa'azi ya isa gurinsu ba, ko kuma suna cikin gari ne kiwon kawai suna yin sa ne haka, to in dai a jeji suke dindindin suna kiwo tsakanin shanunsu da tumaki, to za ka samu suna cikin irin wannan yanayi. Don haka wa'innan tun a jahiliya haka suka dinga yi. To shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da aya ya ce Allah fa bai sanya wani abu bahira ba, ko sa'i ba, ko kuma sa'if, ko wasila, ko ham, duka wannan Allah ba ruwansa da su. Allah bai kaddara wannan a shari'ar musulunci ba, su ne kawai suka canfa suka sanya. Babu abin da yake karawa, babu abin da yake rage, wanda ma ya dauka suna karawa ya jefa kansa cikin halaka. Allah ce walakin alladhina kafaru yaftaruna ala allahi alkadhib, sai dai kawai su kafirai suna kiran ƙarya ne su jingina ga Allah subhanahu wataala. Wa aktharuhum la yaqilun, da yawa daga cikin su ba sa hankalta da cewa menene ya kamata a yi, menene gaskiyan al'amari, menene abin da Allah subhanahu wataala ya saukar wa manzo. Aktharuhum la yaqilun, ba sa hankalta haka. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala allah, in aka ce musu ku tawo zuwa ga abin da Allah ya saukar na gaskiya, wa ila rasuli, da abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na gaskiya, ku zo ku zauna ku ji wa'azi a gurin manzo. Qalu tayyib hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana, mu abin da muka samu iyayenmu a kai ya ishe mu. Daga ji manya suna gaya wa yara kar ku yadda ku ji wa'azin Muhammad, zai hana ku hatta dabbobin ku sai zai kawo muku wasu abubuwa. Ga abin da muka samu iyayenmu nan, wannan dabban, wannan raƙumin in ka bar shi a cikin garke, to babu abin da zai samu garken ka. To da ka ce bar wannan raƙumin, to shi ne uban garken, yana nan a cikin garke ba a tsammanin musiba, in dai yana nan ko da kace ai ta rayuwa da wannan raƙumi. Ko kuma idan wata raƙuma mai kala kaza ko kuma kaza, kar a hau bayanta, kar a ci namanta. Wannan yana faruwa da yawa a cikin makiyayi, ko ila har yanzu a cikin makiyaya. Don haka Allah subhanahu wataala yace idan an kira su zuwa ga Allah ko zuwa ga tsari na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wa'azinsa, su ba su zo ba, kar ka yadda ka ji. Saboda haka sai su zauna a rigajensu ba sa zuwa. Allah subhanahu wataala yace awalau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun, yanzu sa ce bin iyayensu shefi, abinda iyayensu suke kai shi kawai za su dogara a kai, ko da iyayen nasu sun kasance la ya'lamuna shay'an, ba san komai ba akan harkar addini, wala yahtadun, ko ba su zamanto suna shiryar da mutane, ko ba sa shiryuwa zuwa ga abinda yake shine na kwarai ba. Yanzu kowa ka suke cikin bata, wannan din shefi. Wannan bai dace ba a ce mutum ya dauka cewa zai yi wani abu da bata, ko da ko wannan din shi ya aife shi. In dai bisa bata ne, bisa abun da ya saba da shari'ar Allah, ya ce mutum ya bi haka. Ya zama wajibi akan mutane su bi tsarin Allah da shari'a, da shari'ar Allah, su bar duk abun da ba shari'a ba, in dai wani ne ya zo da ita. Na'am.
Ya ayyuhallazina amanu 'alaykum anfusakum la yadurrukum man ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون.
Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhallazina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani, alaikum anfusakum, ku kula da kawunanku idan lamari ya lalace. Abinda malamai suka ce, abinda wannan ayan take nufi, ba ana nufin a daina wa'azi ba, wajibi ne al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Domin Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu da kansa ya tashi yace, kamar yadda Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ya ambata cikin tafsirinsa karkashin wannan guri, ya tashi yace, na ga wasu mutane sun kasa fahimtar wannan aya. Abinda wannan aya take nufi shine, na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kaina yana da kunnena yana faɗi cewa, lallai ku yi umarni da kyawawan ayyuka, kar wani ku ga kyakkyawan aiki ya bari. Duk wanda ya ga ana yin mummunan abu nan, kar wani ku ga ana mummunan aiki ya bari. Duk wanda ya ga ana mummunan aiki ya hana, iya gurgurun iya hanawarsa. Idan ya faɗa ba a bari ba, shi ya isar da sakon da yake wuyansa, ya sauke nauyin da yake kansa. To shine malamai suka ce, abinda wannan aya take nufi shine, mutane su yi umarni da aikin alkhairi, su yi hani daga miyagun ayyuka. Idan mutum yana umarni da aikin alkhairi, yana hani da miyagun ayyuka, amma sai al'umma barna sai yawa a cikin al'umma, har ya zamanto ba a sauraron aikin alkhairi da yake umarni yake kila zuwa gare shi, ba a aikatawa. Miyagun ayyuka da yake hani, wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kar a yi, sai zamanto mafi yawan jama'a shi suke yi. To in lamari ya kai haka, to alaikum anfusakum, to nan kan fa kowa sai ya ta kansa. To sai mutum ya lazimci cikin gida, ya lazimci iya abun da ya fi da shi na dole, kawai iya nan zai tsaya. Amma ya zamanto ba ya yi wani abubuwa na hulɗa, sai zamanto ya kame kansa kawai, sai abun da ya zamanto dole shi zai yi, shine alaikum anfusakum. Amma sai abu ya kai makula, lalacewa ta kai lalacewa, jama'a sun daina sauraron alkhairi, sun daina aiki da alkhairi, sun daina sauraron abun da yake shine daidai, sun daina aikata shine daidai, to anan alaikum anfusakum. Sai ya kokari ya ga cewa shi din kam yana iya kokarin sai ga yayi aiki da abun da Allah ya ce ayi. La yadurrukum man dalla idha hadaytu. Idan lokaci ya kai lokaci, lalacewa ta kai lalacewa, to in mutum ya lazumci aikin alkhairi, ya lazumci gidansa, ya tsaya a iya inda yake, to shikenan la yadurrukum man dalla idha hadaytum, wanda ya bata ba zai cutar da ku ba idha hadaytum, inda ku kun shirya. Ila Allah marji'ukum jami'an, zuwa ga Allah gaba ɗayanku, zuwa ga Allah makomarku take baki ɗaya. Fa yunabbi'ukum, Allah zai ba ku labari, ba da labari na gaskiya, bima kuntum ta'maluna, da abin da kuka kasance kuna aikatawa. Wannan shine abin da Huzaifah al-Yamani radiyallahu ta'ala anhu, sahibi sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yake tambayan Annabi sallallahu alaihi wasallam, yace ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyyati, mu mun kasance cikin jahiliya da bata, sai Allah ya aiko ka, sai ka zama alkhairi, muka samu alkhairi da zuwanka. To bayan wannan alkhairi za a saki samun sharri? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace eh. Yace to bayan wannan sharri za a samu alkhairi? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace eh. Bayan wannan sharri, bayan wannan alkhairi za a saki samun sharri? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace eh. Yace yaya abun yake? Yace za a yi lokaci na lalacewan al'amari da bata, da bin fasadi a bayan ƙasa, da rashin gaskiya, da rashin tsari, da rashin son Allah subhanahu wa ta'ala, da rashin bin addinin Allah, da rashin bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai Huzaifah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace in na samu kaina a wannan lokacin, bima ta'muni, ni za ka umarce ni, kamun umarni, in na samu kaina a wannan lokacin me ya kamata na yi? Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa, in ka samu kanka a wannan lokacin, lokacin da al'umma gaba ɗaya kowa ya kifu ka wajen saƙon Allah, sai yanka nan, ruɗani ya yawa a cikin jama'a, babu mai tunanin abin da ya kamata, sai yanka ɗan a cikin mutane, amma mafi yawa annabi aka tsara, in ka samu kanka me za ka yi? Ai, in na samu kaina me zan yi? Ya ce masa, in ka samu kanka wannan lokaci, ka lizimci lima shugaban musulmai, kar ka yadda ka bashi. Shugaban musulmai ka lizimce shi, kar ka yadda ka bashi. Sai Huzaifah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce ya Rasulullah, to in a wannan lokacin babu wani shugaba guda ɗaya na musulmai, kowa zaman kansa yake kawai ana cika gaskiya fa yaya zanyi, ba wani shugaba da yake cewa musulmai ku yi sai su yi, ku bari su bari, in wannan lokacin na samu kaina babu wannan fa, ya za a yi? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan ka samu kanka a wannan lokacin babu wani shugaba da yake ga musulmai a yi su yi, a bari su bari, kowa kawai dibi da kanka ake yi. To in ka samu kanka a wannan lokaci ka lazimci littafin Allah da sunnata. Yace idan na zama na lazimci littafin Allah da sunnarka, angoma sun yawa a gari a cikin jama'a, yaya zan yi? Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka lazimce su ka rike su, ko yaya al'amari zai kasance, ko da ya kai ga za a ɗauke ka a kai ka jeji a jefar da kai ka rayu a kan 'ya'yan itatuwa da ganyen bishiya, ba 'ya'yan ice ma sai ganyen bishiya kawai kake ci, ka riƙe littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har mutuwar ka ta zo ta same ka a wannan yanayi. Saboda haka wannan shi ne abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa Huzaifa. Idan ka duba tambayoyin da Huzaifa ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, za ka samu tambayoyin sun yi kama da ilimi, sun yi kama da rayuwarmu ta yau. A ce ba wani mai faɗa a ji shugaba guda ɗaya ka ce wa musulmai ku yi ku yi, ku bari ku bari, babu wata daula da za a ce gaba ɗaya wannan za a ba samu saƙo a duniya gaba ɗaya musulmai suna da saƙo guda ɗaya wanda za su yi. To wannan ya kusan ya zamanto irin yanayin da muke rayuwa. Dole sai ana samun dauloli waɗanda a iya daular kan ana iya musu umarni, kamar irin su Saudiya da su kasashe haka daidai ko ana iya samu suna kokari irin wa'innan, wadda kuma shari'ar musulunci suke ba tare da tawili ba, wato tawili wanda ba na gaskiya ba, ba tare kuma da son zuciya ba, ana samun daidaikun dauloli masu irin wannan. Amma yanayi ya yi yawa, wato mafi rashin yin hakan shi ya fi yawa, wato rashin samun shugabanci nagari ga al'ummar musulmai a duniya wannan shi ya fi yawa, in ma akwai kenan. Saboda haka sai a fara shiri, amma dai shirin shi ne alaikum anfusakum, kowa ya riƙe alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya tabbatar cewa yana kan shiriya, bai cuta ba, ba a cuce shi ba, yana lazimce da abin da ya zama wajibi a kansa har mutuwarsa ta zo ta same shi. Kuma gurin aiki yake ba cuta ba cutarwa, baya cutan kowa, baya zaluntan kowa, bai dau kudin kowa ba, bai dau kudin talakawa ba, haka yake ya je ya yi ya dawo iya abin da aka ware masa nasa na halal da shi yake amfani. In a kasuwa yake haka yake yi, in a gurin masana'a yake haka yake yi, kowa ya lazimci alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aiki na kwarai har mutuwarsa ta zo ta same shi. Alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idha hadaytum, bata mai bata ba zai cutar da ku ba, idha hadaytum in kun tsaya akan shari'a, ila Allah marji'ukum jami'a, da wanda suka bata da wanda suke kan shari'a dukan mu gaba daya, ila Allah marji'ukum jami'a, zuwa ga Allah makomar ku take gaba daya. Fa yunabbiukum, Allah zai baku labari, ba da labari na gaskiya bisa kun tun fama da damu da kasance kuna aikatawa. Na'am.
Ya ayyuhal ladina amanu shahadatu bainakum idza hadara ahadakumul maut, shahadatu bainakum idza hadara ahadakumul maut hina alwasiyyah اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما
مقامهما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين
إن شاء الله تعالى إن الله كيمو غوبي منا رأي دعم تشيكب دقاء وإن آيوي إن شاء الله تعالى muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ikon aiki da alqur'ani mai girma da kuma riko da shi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ayoyin alqur'ani in ana karanta su ko ba fassara ba ka san cewa maganar Allah ne ka san cewa lalle wannan alqur'ani magana ce daga Allah subhanahu wa ta'ala ba don ma kawai an ce a rinka fassara ba sai mu zo na kanmu ta sauraren karatu Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu sa wallahu ta'ala a'lam
shi ma malam muna fata Allah subhanahu wataala ya masa kyakkyawar sakayya sai masu neman addu'o'i amma kafin masu neman addu'o'i akwai wani bawan Allah da ya rubuto takarda ya ce yana buƙatar malam ya ɗanyi jan hankali ga 'yan uwa musulmi musamman waɗanda suka mai da kallon ƙwallo ya zama ɗabi'ar su har suna nuna soyayyar su ga kafirai suna nuna soyayyar su ga kafirai wato a madadin musulmi shine yake so malamin ya zama hankalin ƴan uwa kan wannan
bismillah alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala gaskiya wato kwallo ta riga ta cinye zukatan da yawa daga cikin mutane musamman a rayuwar mu ta yau mutum zai iya zama awa daya awa biyu ko makamancin haka ko sama kawai yana kallon kwallo yana ihu ana ihu suna guje-guje yana gani yana morewa yana holewa baya taba tina lahira a wannan lokaci saboda kawai a ganinsa shine hanyar sharholiya ko ba tare da warewa cewa dama maganan kwallo kan ai ba wani maganan ko yana son wa'inda ba musulmai ko wanda suke musulmai wanda je filin kwallo ake ta bugawa kan ana ta abun nan a lokacin sallah yayi a kira sallah a hakura a bari duk wata hatta kasaruba su ba ce sai kasaruba saboda idan mutum zai tafiya sai tafiyar da Allah ya yarda da ita ne zai kasaru to amma mutane sun gama zama yanzu hankalinsu ya koma kan kwallo kusan a duniya gabaɗaya al'umman musulmai sun yi nisa sun yi zurfi a cikin harkan kwallo musamman kallon kwallo zaka ga an taru jama'a da yawa me ake kallo ana kallon kwallo ana nuna musu a TV suna ihu suna hayaniya ana ɗaga murya ana ihu mai ɗaga murya yana ihu mai burge shi haka bayan ga tsayuwa a gabansa ga mutuwa tukunna ga mutuwa a gaban mutum banda ma yanayi na rayuwa da yake ciki tukunna irin rayuwar da ake ciki ta rashin nitsuwa da rashin wadata cikakke wadda mafi yawa jama'a suke ciki wasu suna ini da yunwa ko da ba azumi ba saboda rashi ga cututtuka ba kudin sayan magunguna a gurin mafi yawan jama'a ga al'umma ana cikin wani irin yanayi ga matasa sun doshi wasu gurare da yawa daga cikin matasa wanda ba na shari'a ba ba haddan alqur'ani ba ba riko da musulunci ba mafi yawa sun kama wata hanya daban sannan ga abubuwa ana ciki ga mahaifan mutum suna bukatan taimakonsa da karfinsa ga alqur'ani yana bukatan ka karanta shi ga salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tsaye da shi ga mutuwa kuma tana tinkaro mutum kowane minti ɗaya wuce a cikin ajalin mutum aka ɗauka. Amma mutane ba su damu ba, ana nan kawai ana ta shagholiya, ana ta hayaniya, ana ta ihu, ana dariya, gobe ma haka, jibi ma haka. So irin wannan abubuwa ya dace, ya zama wajibi akan al'ummar musulmai su rinka faɗaka, su dawo ga abin da yake shine wajibi. Allah ya halicce su, ya kawo su duniya domin sa. Yanzu da misali zuwan mu nan din nan, duk mun zo nan ne don tafsiri, sai muka zo muka zauna ba a yi tafsiri ba, gobe muka sake dawowa aka zauna ba a yi tafsiri ba, jibi gaba ɗaya ba za ka same mu a nan ba. Saboda mai abun da muka zo domin sa ba a yi shi ba, saboda haka zuwan mu nan mu zauna ya zama wani abu daban inda za mu zo mu zauna. To abun da aka kawo ka duniya domin sa ba ka yi shi ba, amma kuma kana nan kana jurewa kullum kana yin wani abu daban na saƙon Allah da wasu abubuwa wanda babu yardar Allah a ciki. So wannan ya zama wajibi, zaka ga manya-manyan magidanta suna hayaniya, suna morewa da su da yara da matasa, ka kasa bambance waye babba waye ƙarami. Ana nan ana ta dariya, ana ihu, wani ma a gidansa yana ihu, wani Allah ya hore masa dukiya, Allah ya hore masa kaza kaza, amma yana nan yana ihu, yana dariya, yana hayaniya. Yawan ihu da dariya da hayaniya akan abu na burgewan duniya kashe zuciya yake yi. Saboda haka mu ji tsoron Allah, wannan harka ta kwallo da ta mamaye al'umma, a mai da hankali da ita, a dawo zuwa ga abin da yake shine daidai, zuwa ga abin da yake aka halicce mu domin sa. Wallahu ta'ala a'lam. Muna fata Allah ya sa mu gane.
Jazakumullahu khairan. Sai masu neman addu'o'i, wani ya ce wai takaddunsa na makaranta credentials ya nema ya rasa, yana fatan malam da wasu ya shi addu'a Allah ya sa ya gansu. Sannan wannan ta ce an shiga tsakaninta da mijinta, wataƙila tana nufin sihiri, tana neman addu'a da masu neman aiki da masu neman haihuwa, da kuma wanda ya ce a sanya mahaifiyarsa da matarsa addu'a wanda suka riga mu gidan gaskiya, da kuma wanda yake neman a sanya 'ya'yansa shiriya, wato a nema a roƙa musu shiriya wajen Allah subhanahu wa ta'ala da kuma albarka da kuma wajen zama, shi yana buƙatan gida, da kuma wanda ya ce an masa transfer daga inda yake aiki yana roƙon, ko kuma an kai an yi posting ɗinsa wani gu, yana buƙatar a sanya shi addu'a Allah ya sa a dawo da shi kusa, kuma yana bin bashi, kuma ana binsa bashi. Da kuma wanda ya ce, ko kuma mace ita kuma ta ce tana buƙatar a sanya ta addu'a Allah ba ta miji na ƙwarai wanda kuma mara lafiya ne, da wanda ya ce wato ciwon waswasi yana damunsa, da kuma wasu munanan halaye da yake aikatawa wanda ya saba aka, yana neman a sanya shi addu'a Allah ya sa ya daina. Da kuma wanda ya ce yana da ariyarsa wajen gwamnati, da kuma wanda ya ce mahaifiyarsa ba ta lafiya kimanin shekaru hudu da waɗannan su ne masu neman addu'o'i. Sannan akwai masu ɗaukan wannan karatu sun turo cewa volume na farko na wannan tafsiri da fadilatul Dr. Sheikh Tahir da ke gabatarwa ya fito, saboda haka za a samu a waje daɗi da wani ko wasu tafai wanda ina ganin suna da muhimmanci ƙwarai da gaske ga kowane musulmi. Kuma ina jin da Hausa aka rubuta waɗansu daga ciki, kamar aƙidar Shi'a dangane da Alƙur'ani, dangane da sahabbai, sa'annan kuma taqiyya, sa'annan kuma auren mut'a, sa'annan matsayin musulmi a wajen 'yan Shi'a, Ahlul Baiti, da kuma wani littafi wannan da Larabci ne, Al-Ittifaq Al-Aqdi baina Shi'a wa Sufiyya, da kuma Zuhurut Tashayyu' wa Intisharuhu fi Nigeria, Al-Kayfiyya wal Wasa'il wal Akhtar, da kuma Mu'taqadat ne ko min wasfi Sheikh من وفي الشيخ الإسلام للرافضة. سنقوم دا تاركي كوكما باتشن تفاركين اي شيئا دا كوما يدونسو وانا دوكا نتفيني وانا سلسلة شي تا واتو وانا بابا مالمي وانا باريازونا يامانا لكشا أرو تدكتا عمي يوزو بروفيسا ني عمر لابدو منا فتا الله ساكا مزاجي سورا كسنانا اوجي غا ماسو شعبا.
Dukkan bayin Allah da suka turo suke bukatan ɗan uwansu bayin Allah su taya su da addu'o'i akan kowa da irin bukatun da ya ambata. Wasu a rashin lafiya, wasu suna bukatan, wadda ta turo tana bukatan mijin kwarai, wadda ya turo iyayensa ba lafiya, mahaifiyarsa ba lafiya shekara hudu. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya biya musu bukatunsu, ya ba ta lafiya. Wadda ya turo a yi masa addu'a ko a taya shi da addu'a, Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya da 'ya'yansa
muna fatan Allah subhanahu wataala ya shirya da ayansa, Allah ya shirya da ayan mu da zuriyar mu gaba daya, da wanda ya turo za mu da ko an bai da shi wani gari ga bashi a kansa ga bashi yana bi, muna fatan Allah ya warware waɗannan abubuwa gaba daya, da wanda akwai wanda ya turo ma bashi ya masa yawa, sannan kuma ya sa gidansa a kasuwa ya samu gidan ya sayi ma abun ya gagara, muna fatan Allah ya kawo masa buɗi, Allah ya sa a samu abunan ciniki akan wannan harka, Allah ya sa ma ya samu ikon biyan basu sukan da sai kansa ba tare da ya sai da gidansa ba. Allah mai iko ne akan wannan dukkan wanda yake cikin wani hali, Allah subhanahu wataala ya fidda shi, da wanda ya turo yana buƙatan gida a taya shi da addu'a, muna fatan Allah ya bashi gida, duk wanda bashi da gida a cikin mu yana buƙatuwa zuwa ga gida, ya Allah ka hore bayinka musulmai na ƙwarai, ya Allah ka azurta su da gidaje nasu na kansu, ka azurta su da gidaje nasu na kansu ya Allah. Wanda bashi da jari yana cikin halin kakanika, ya Allah ka buɗa masa jarinsa, musulman mu na ƙwarai, ya Allah ka buɗa musu jarinsu, ka haɓaka musu jarinsu, ya Allah ka kawo haɓakar kasuwanci a cikin wannan gari mai albarka da sauran garuruwan musulmai, ya Allah ka kawo kwanciyar hankali da nutsuwa a cikin wannan gari mai albarka da sauran garuruwan musulmai, dukkan garuruwa makwabtan mu jihohi da suke cikin halin kakanika suna cikin yanayi, ya Allah ka kawo sauki a cikin wannan yanayi, ya Allah ka kawo sauki a cikin wannan yanayi, ya Allah duk abin da muke ciki na tashin hankali ko kuma rashin kwanciyar hankali, ya Allah ka kawo mana saukin haka, Allah ka sa mu gane gaskiya mu yi riko da ita, ya Allah ka ji tausayin mu, ya Allah ka sa mu gane alqur'ani da muhimmancinsa mu yi riko da shi, ya Allah ka kawo mana dauki, Allah ka sa mu koma ga alqur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam, Allah ka ba mu ikon aiki da su, Allah ka ji tausayin mu, ka kawo mana mafita a cikin yanayin da muke ciki na rayuwa mai tashin hankali, zuriyar mu da iyalan mu Allah ka shiryar da su, ka shiryar da mu, Allah ka shiryar da mu tare da su, ka tabbatar da digadigan mu bisa shiriya, ka kare mu, ka kare su daga fitintunun karshen zamani, ka azurta mu da riko da alqur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam, ka yanta mu, ka yanta su daga wuta zuwa aljanna a wannan ranaku masu albarka, iyayen mu Allah ka gafarta musu zunubansu, ka yafe musu kurakuransu, Allah ka fassaha musu cikin kaburburansu, waɗanda suke raye in mutuwar mu ko mutuwar su ta zo, Allah ka daura mu cikin imani, yayin mu da sauran yan uwan mu Allah subhanahu wataala ka buɗa mu cikin arziki masu yin kasuwanci daga cikinsu, waɗanda suke harkan karatu Allah ka basu basira, ka ƙara musu albarka cikin karatunsu, Allah ka yi mana albarka a rayuwarmu duniya da lahira, Allah ya Allah muna roƙonka, Allah kamar yadda ka shayar da mu ruwa, Allah ka sa wannan ruwa ne mai albarka, Allah ka tsirar da abun da ba mu tsammani na alkhairi da arziki daga wannan ruwa da ka saukar mana, Allah ka ƙara mana ni'imarka, Allah ka ƙara mana ni'imarka, laka shukuru ala ma a'tayt wa laka alhamdu ala ma qadayt ya rabbal alamin ya arhamar rahimin, laka alhamdu bil islam wa laka alhamdu bil qur'an ولك الحمد بالصيام ولك الحمد بالأهل والمعافاة بالأهل والمعافاة اللهم كبت عدونا وأظهرت أمننا وأنقذت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا لك الحمد على ذلك حمدا كثيرا ولك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث في سر أو علانية اللهم زد لنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وانصرنا ولا تنصر علينا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار وأعتق رقاب أجدادنا وجداتنا من النار في هذه الأيام المباركة وفي هذا الشهر المبارك إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك